إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan Ramadan hijira 1442 wanda yazo 3 ga watan 5 2021 muna nan a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 180 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
الله سبحانه وتعالى أتكين ودنن آيوي قداؤكو آيات أريد تمانين آيات أريد تمانين دا آيات أريد تمانين دا بيو Mawdu'in da suke koyarwa shine magana akan wasiya da hukunce-hukuncen wasiya. Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya budewa dan Adam kofofi masu tarin yawa wanda zai aikata alheri da ransa da bayan mutuwarsa. Wani Allah yakan bashi dama yayi sadakoki ya fidda zakka kuma yayi sadaka ya yi sadaka kuma jariya ya gina masallatai ya gina makarantu ya gina asibitoci ya gina santoci na koyar da sana'o'i ya rijiyoyi da dukkan abubuwa da zai tallafi ko ya taimaki ko ya agaza wa dan adam tun yana da rai kuma Allah ya bashi damar yi wani kuma cikin kofofin alherin zai samu yayi irin sauran ayyuka kamar irin su ukuba irin su rukuba irin su umra mutun ya gina gidaje domin tallafawa waɗanda ba su da gidaje yayi gidaje masu ɗakuna da ban ɗaki da ciki da falo wanda ƴan uwansa da danginsa da abokan arziki waɗanda ba su da gurin kwana ya dinga ba su waɗannan gidaje suna zaunawa har ƙarshen rayuwarsu ko har zuwa lokacin da Allah zai hore musu wani kuma yana da damar yin kyaututtuka zai kyauta ya babba mutane kyaututtuka ya musu alheri ya kyautata musu wani kuma za ka ga baya samun wannan damar ko baya fahimtar mahimmancin yin haka sai lokaci ya kure sai dab da rasuwarsa sai kuma ya ga cewa lalle ya kamata ya wani aikin kirki to sai Allah ya bude masa wata kofa da ake kiranta wasiyya kai wasiyya cewa bayan ka rasu a dauki wani shashi daga dukiyarka a yi wani aikin kirki ga wani ko ga wasu wanda zai ci gaba da samun lada a bayanka to wannan ita ce wato wasiyya wanda wannan ayoyi guda uku suke tattaunawa akai wasiyya abu ne a cikin babin mu'amala yake ba a cikin babin aqida ba ba a cikin babin ibada ba a cikin babin mu'amala abinda ake kira mu'amala shine abinda ba ka yi kai kadai sai da wani kamar na cewa mukalama musara'a mubarat duk abinda kai da wani kuke yi ciniki kaga ba mutum da yake ciniki ba shi sa za a yi ciniki sai a ce ina rukunansa guda biyar ina mai siye ina mai siyarwa ina abinda za a siya ina abinda za a siya da shi da wace siga aka kulla hakan za a yi aure shi ma mu'amala ne sai a ce ina mai neman auren ina wacce za a aura ina mai ba da auren sai a ce ina siga ina shaidu ina sadaki kaga mu'amala ce hakan za a dau bashi sai a ce ina mai daukan bashin ina mai ba da bashin ina bashin yaushe za a dawo da shi ina kuma shaidu sannan ina mai rubutu duk waɗannan saboda mu'amala ce hakan za a ba da aro shi ma sai an ce to ina wanda zai ba da aron ina wanda zai karɓi aron ina abinda za a ba da aron kuma yaushe za a dawo da shi to da a cikin babin mu'amala ne to Allah subhanahu wataala ya bude wa mutane kofa ta yin aikin kirki wanda zai amfane su bayan mutuwan su za matal insanu in qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu aw waladin salihin yad'u lahu idan mutun ya mutu duk wani aiki da kake yi da kanka to ya tsaya wanda za a ci gaba da rubuta maka lada abubuwa ne guda uku sadaqa jariya an ce sadaqa jariya ma'ana sadaqa mai gudana wacce ba ta tsayawa kamar rijiya kamar burtsatse kamar famfo kamar makaranta kamar asibiti kamar masallaci kamar ɗakin karatu da sauran cibiyar koyar da sana'o'i da duk wani abu da abin nan jama'a suna amfana sa kai kuma baka nan amma shi abin yana nan ana cin moriyarsa to za a ci gaba da baka lada aw ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu ko kuma wani ilimi da jama'a za su amfana da shi a bayanka wato in ka mutu ka koyar da ilimi wanda ka koyawa shi ma ya koyawa wani shi ma ya koyawa wani to wannan ilimin da yake ta yaduwa yake ta faɗaɗuwa yake ta gamuwa Allah zai ci gaba da baka ladan wanda suka yi aiki da shi da wanda suka karanta da wanda suka amfana shine amfanin nashrul ilmi yaɗa ilimi sannan na uku waladin salihin da ka tashi aure baka bi san ranka ba ka auri mace ta kwarai sannan ka samu ɗa ka masa tarbiya ya zama nagari to zaka dinga amfana da shi ta bangare uku amfani na farko zai dinga ma addu'a rabbirhamhuma kama rabbayani saghira zai dinga Allah ka ji kan baba yadda suka rene ni ina karami to zaka amfana da addu'arsa sannan na biyu duk aikin kirkin da yayi sai an baka salala a ciki idan yayi sallah kai babansa da ka dora shi akan tafarkin yayi sallah sai an baka salala ko ba tare da an taba naka ladan ba sannan kuma na uku zaka amfana da shi cewa zai tallafa wasu ayyukanka da wasu abubuwa ya rusuni wa rusumin ali yaqub wani abu da kake na kirki sai yazo ya dora ya ci gaba to kaga ashe kenan wato in mutun yana da hankali sai yayi aiki wanda zai ci moriyarsa bayan mutuwarsa to shine Allah ta'ala ya bude mana wannan kofa ta wasiyya yace kutiba alaikum Allah ta'ala yace an wajabta muku mun ce kalman kutiba bi ma'ana furida wato kalman kutiba ana amfani da shi wajen wajabta abu shi yasa a gurare da dama alqur'ani maimakon Allah ya amfani da kalman wajibi ko ya amfani da kalman farilla sai amfani da kalman kutiba yanzu a wajen azumi ma Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu an wajabta muku azumi. Kalman kutiba wajabta haka na a wajen kisasi sai ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Haka a wajen sallah yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Haka kuma nan yake cewa kutiba alaikum siyamu an wajabta muku, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, da sauran gurare da Allah ya amfani da kalman kataba da ma'anan wajaba ko farada ko furida ko wujiba, abinda aka wajabta wa mutane. To alwajibu shine ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqu al'iqaba tarikuhu. Abinda yake kira wajibi wa yusamma faradan wa faridatan wa hataman wa laziman. Abinda yake kira wajibi ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam, abinda shari'a tace ayi kuma dole ayi shi ake kira wajibi. Wa yusabu fa'iluhu imtisalan, wanda ya tashi ya aikata shi tare da neman lada da koyi to za a bashi lada. Wa yastahiqu al'iqaba fa'iluhu, wanda ya aikata kuma zai iya cancantan ay masa azaba, wala yunafi al'afwa, ba zai kuma kore ay masa afwa ba. Wa yusamma hatman wa laziman wa faridatan wa faradan, ana kiransa da sunaye daban-daban. Sai Allah ta'ala yace kutiba alaikum, kalman alaikum ya ƙara tabbatar da wajibi a kanku, wato an ce an dora abu a kanka, wannan abin ya hau kanka ne a matsayin tilas. Sai Allah ta'ala ya faɗi sharadi guda biyu me aka wajabta mana, ina na'ibu fa'il din, domin wannan kutiba ay fi'lu madhi ne mabniun 'ala al-majhul ko thumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. To na'ibu fa'il din shine al-wasiyatu, ay kutiba alaykum al-wasiyatu, an wajabta muku wasiya. To Allah sai faɗi sharadin yin wasiya guda biyu. Na farko idza hadara ahadakum al-mautu, mautu shine fa'il, idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku, to mutuwa ta zo maka ai ka mutu kenan ko, to me ake nufi idan mutun yaga alamomin cewa mutuwa ta taho, mutun yaga alamomin mutuwa ta taho, idan mutuwan ta riga ta zo da kanta ai mutun ya riga ya mutu. To lokacin da mutum ya ga alamun mutuwa a hali biyu yake tsuntar kansa, ko halin yana cikin taitayinsa, yana cikin hankalinsa, yana cikin hayyacinsa, kaga in yayi magana za a iya karba saboda bai riga ya rude ba. Sannan kuma wani mutuwa ta kan zo masa ya riga ya firgita, ya suma ko ya rude, bai ma san me yake cewa ba. To irin wannan ko yayi wasiya ma ba za a zartar ba, domin baya cikin hankalinsa, baya cikin hayyacinsa, bai san me yake aikatawa ba. Idan haka anan za a fassara da hadara ahadakumul mautu, idan mutuwa ai asbabuhu wa alamatuhu, idan alamomin mutuwan suka zo mutum yaga alaman mutuwa zai yi. Kuma Allah ta'ala ya so mu dinga aikin kirki kafin lokaci ya kure. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa anfiqu mimma fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum illa tahaluka wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tunda mun yadda, mun yi imani, mun gamsu akwai lahira, akwai mutuwa, akwai gamuwa ga Allah, duk wanda ya mutu tattara shi ake a wanke shi a sa malli kafani a haka kabari a saka shi a rufe a bar shi da aikin sa. Shi yasa kabari kuma daga nan koda ya zage saura shekara 10,000 a tashi alkiyama ba za a baka dama ko kalmar shahada ɗaya ka sake maimaita ba. Duk wannan zaman na jira ne. In mutun ya mutu ba shi da dama kuma yayi aikin kirki komai kankantar sa. Shi yasa mai hankali sai kai aiki da yawa yanzu da kake da rai, kuma ka assasa ayyukan alherin da za su ci gaba da binka bayan ka mutu. Shine Allah ta'ala ya bude mana wannan kofa ta yin wasiya, yace alwasiyatu, wato yin wasiya. Sai yace idza hadara ahadakumul maut, shine sharadi na farko, idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku, ma'ana alamun mutuwa da sabubban mutuwa, kai kamata yayi ma mutu ya zama cikin shiri cewa kowane lokaci ma mutuwa tana izuwa. Idza asbahata fala tantazirul masa wa idza amsayta فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ko haka ya kamata mutum ya kasance a rayuwarsa cewa mutum ya zama kumfi duniya ka annaka gharibun aw abir sabil ka zama a duniya kamar bako ko kamar matafiyi da ya aje kayansa ya huta ya dora kayansa yayi gaba haka idza asbahta fala tantazir almasa wa idza amsayta fala tantazir asaba wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika idan haka wannan dama ce Allah ya ba mutane amma abin takeici abin mamaki kadan ne suke amfani da wannan damar da yawa za a zo yi wa mutum wanka sai in tambaya in ce ya bar wasiya ya ce anya dai bai ma san zai mutu balle wata wasiya hadara da kuma mutu shi bai ma jawo mutuwa ba in ka kula idan mutuwa ta zo wa ɗayan mu abin da ake ta kokari shine a ceto shi ba wai a gaya masa ya wasiya ya faffada abin da ya kamata ba a'a so ake yi kai ya mutu ana ta kokari likita ya ceto shi yasa mutu yawa inda muke tuwa mutuwa ba ma guri ne da za a ce kai kalmar shahada ba to ka tafi ingila a can ka mutu ko ka tafi wata kasa da ba kalmar shahada ana can ana ta kokari kakka dena numfashi wal tafatu saqu bisaq ila rabbika yawma idhin al masaq wala saddaqa wala salla walakin kadzaba wa tawalla ko a ina ka mutu imanin ka zai amfani amma ana so ka mutu a hannun waɗanda in sun ga alamun mutuwa su laƙana maka kalmar shahada su juyar da kai ka kalli gabas sannan kuma su umarce ka da yin wasiya yanzu annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ai Allah ya gaya mana da mutuwa ta zo masa sai tara ƴaƴansa ya musu wasiya wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub waɗannan annabawan guda biyu kowa sai da ƴaƴansa wasiya wa wasa ko wa ausa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allah hastafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun so ake ka tara ƴaƴanka maza da mata da masu aure da na nesa kace duk ku zo baba yana kiran ku kace to kai rashin lafiyar nan naga alama wata kila bazan tashi ba ina muku wasiya da ku rike musulunci da kyau mutuwa ta same ku a musulunci ku rike manzan Allah kankan ku rike musulunci kankan kuma ku zama masu zumunta ku kula da sallah ku nemi halal ku hada kanku ku so juna ka tai musu wasiya da abubuwan kirki wanda yake mai karfi a cikin ku ya taimaka mara karfi kar ku wasa da zumunta ƴan uwanmu na kauye ku jawo su a jiki masu raunin ku kike musu wasiya su a tsakanin su sannan ka kira wani mutum da kai yadda da shi kace to ko na mutu wannan mutumi na ne aboki na ne ko malami na ne ko dan uwa na ne yadda nake muku nasiha ku dinga sauraron nasiha ku dauke shi uba dinga girmama shi ku dinga neman shawarar sa kai kuma na baka in Allah ya sa na rasul za'i wa ƴaƴa na aure kai ne wani a dinga zuwa gurinka kana daurawa sannan duk wata matsala ta cikin gida na yadda ka shiga ka dinga warwarewa sannan kuma a kudi na a dauki daya bisa uku a bawa wasu daga cikin waɗanda suka cancanta ko marayu ko talakawa ko ai cibiyar sababbin musulunta ai musu gida ai musu bandakai ai musu makaranta a sawa malaman albashi ko kuma ai gidan marayu ko ai masallaci ko ai makaranta ko ai asibiti a guri kaza ko a haƙa rijiyoyi guda kaza a inda babu ruwa ai rijiyar tsatse ai maintenance dinta ko a sai fili a guri kaza ai makabarta ko a dauki yara masu kokari ƴaƴan musulmi da suka ci jarabawa ko ba su da halin fita waje a dauke su a cikin kudi na a tura wasu su yi je su karanta medicine wasu karanta shari'a musulunci a fannoni masu amfani a dauka aje a cikin kudi na su karanta su dawo su taimaka al'umman su da addinin su da kasar su duk wannan wasiya ce da zaka iya yi kaga bude maka kofar aikin kirki shi sai Allah ta'ala sai faɗi inda za a yi wasiyar anan a guri biyu yace in taraka khairan sharadi na biyu idan ya bar kudi khairan anan yana nufin kudi almalul kathiru yake kira khairan wa innahu li hubbil khair la shadid Allah ce dan adam mai tsananin son kudi ne kudi mai yawa shi ake kira khair in taraka khairan to khairan anan yana nufin in ya ba kudi mai yawa kenan sharadin yin wasiya din abu biyu ne na farko in kaga alamun mutuwa na biyu idan kana da kudi sune sharadi guda biyu na yin wasiya to sai ka ce ka rubuta wasiyarka dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace baya cancanta ga mumini yana da abin da zai yi wasiya da shi har kwana biyu ya wuce face ya rubuta wasiyar sa a rubuce tun daga yanzu ka rubuta kowa ya kamata ya zama yana da wasiya amma mu ba ma san mutuwa ba ma kawo mutuwa kusa ba ma kaddara za a iya mutuwa shi yasa da wuya mutun ya mutu a ce ina wasiya a ce babu ina wasiya rubutacciya babu ina wasiya ta baki babu sai ga mutun ya tafi ya bar abubuwa a cakude a cangobe a cabe yayi tafiyar sa shine Allah ta'ala ya faɗi waɗannan sharadi guda biyu na farko idza hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta halarta wadanku ma'ana alamomi da sababin sa na biyu in taraka khairan in ya bar kuɗi mai yawa kenan sharadin wasiya ya zama cewa akwai kuɗi in wasiya ce ta shafi kuɗi wasu malamai suna kasa wasiya kashi kashi su ce ita wasiya za ta iya zama ta kuɗi wanda za mu ji kashe-kashen wasiyar bayan mun gama wannan bayani shine Allah ta'ala ya ce alwasiyatu lilwalidaini yayi wasiya ga iyaye an wajabta muku idan ɗayanku mutuwa ta zo masa kuma yana da dukiya mai yawa to yayi wasiya ga iyaye Allah yana girmama iyaye wato Allah yana san a mutunta iyaye yana kula da haƙƙin iyaye duk inda za a fita da dukiya sai Allah ya ce ka amanta da iyaye iyaye walidi kuma biyun yake cewa uwa da uba uwa da uba uba da uwa uwa da uba walidu da walidu walidatu da walidu in ka hada su biyu sun zama walidaini tasniya saboda haka babanka babanka ne babarka babarka ce tana da rabi shi yana da rabi ko yana da 50% in ma an ga dama a ce tana da 75 yana da 25 yawwa uwa sai ta kwashe ko ta kwashe 60 da wani abu shi dau 30 saboda haka uwa tana da nata kima sosai da uba shine Allah ta'ala ce alwasiyatu lilwalidaini walaqrabina alaqrabina makusantan mutum anan ba a faɗi waɗannan makusakanta ba don makusantan mutum suna da yawa makusantanka za su iya zama na sama shine aka faɗi uwa da uba su ma shashi ne na makusanta makusantanka za su iya zama ƴaƴanka za su iya zama jikokinka makusantanka za su iya zama shakikai suwa ya shakikai wanda aka hada uwa daya uba daya da su da ƴaƴan shakikai za su iya zama da abbai suwa ya da abbai wanda aka hada uba daya da su da ƴaƴan su maza da mata za su iya zama da ummai suwa ya da ummai wanda aka hada uwa daya da su da ƴaƴan su kenan mutum zai iya zama yana da shakikai wanda suka yi uwa daya uba daya yana da abbai wanda uban su daya kowa uwa da tasa ko yana da ummai uwarsu daya uba kowa da nasa duk waɗannan an san za su faru an san babarka babanka zai iya sakin tuje ta auri wani ta haihu to wanda ta haifa a wancan gidan shine da ummi uwar ku daya amma uba kuwa da nasa kuma za ku iya samun shakikai wato sai ya zama cewa baban ku daya babu ku daya kuma za ka iya samun li'abbai samun li'abbi ya nuna kenan babanka yana da wata matar ko ya hada su da babarka ko bayan rasuwan babarka ko sai da ya auri wancan ya auri babarka ko sai da ya auri babarka ya auri wancan ma'ana dai li'abin shine wanda uban ku daya amma uwar kuwa tasa daban to sannan kuma shi ma babanka zai iya zama shi ma mahaifinka yana da shakikai yana da li'abbai yana da ummai ita ma babarka zai iya zama tana da shakikai tana da li'abbai tana da ummai wato waɗanda suka hada uwa ɗaya da babarka da wanda suka hada uba ɗaya da babarka da wanda suka hada uwa ɗaya uba ɗaya da babarka haka mahaifinka zai iya zama shi ma yana da wanda suka hada uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya su ma da su da ƴaƴansu duk waɗannan aqrabina ne makusanta sannan ga kakanni kana da kakanni wanda ya haifi babanka da wanda ya haifi babarka kakanninka ne biyu wacce ta haifi babarka da wacce ta haifi babanka kakanninka ne biyu da haka kowa yana da kakanni mafi kusa guda hudu kakanninka mafi kusa hudu ne biya bangaren uba biya bangaren uwa to akwai kakanni kuma na sama shine shi ma kakan naka yana da uwa da uba ita ma kakan taka tana da uwa da uba shi ma kakan naka na wajen uba yana da uwa da uba shi ma ita ma kakan kaka ta wajen uba tana da uwa da uba ita ma kakanka ta wajen uwa tana da uwa da uba to ita ma kakan taka ai tana da kaka da kaka ita ma tana da kakanni hudu shi ma kakanka yana da kakanni hudu don kai sama sai kaga kun cika gari kawai to shi yasa Allah ya ce wato al-aqrabin kawai ya bishi a bude alwasiyatu lilwalidaini walaqrabin sai Allah ta'ala yace bil ma'rufi amma fa akula da shari'a. Allah yana yawan maimaita bil ma'rufi al ma'ruf shar'an wa aqlan wa adatan. Al ma'ruf shar'an shine duk abin da za a yi a kula a gurgurda shi, kada a wuce gona da iri, kada a kasa gona da iri. Sannan kuma a kula da shari'a, in shari'a ta ce ayi da yawa ayi da yawa, an ta ce ayi kadan ayi kadan, ma'ana a duba gurgurdan shari'a shine ma'ruf. Sannan nan abu al ma'ruf zai iya zama shar'an ko ya zama aqlan ko ya zama adatan ko ya zama duka hudun gaba ukun gaba daya. Sai Allah ta'ala ce haqqan 'alal muttaqin, wannan haƙƙi ne akan al-muttaqina masu tsoron Allah, wato ya cancanta ya wajaba akan masu tsoron Allah su yi wasiya. Ai haqqa zalika haqqan ko uhiqqu zalika haqqan, wato Allah ya tabbatar da cancanta da tabbatuwar haka amma al-muttaqin, ga masu taqawa. Taqawa shine fi'il al-awamir wa jinabun nawahi, mutum yayi abin da aka sa shi ya kuma nisanci abin da aka hana shi, shine mai tsoron Allah. To wannan aya akwai maganganu guda biyu na malamai dangane ga cewa muhkama ce ko mansuha ce. Wato wannan aya tana aiki ko ba ta aiki. Abin da ya ja wannan tattaunawar shigowar walidaini da aqrabina. Ai a can rabban gado Allah ya shigo da walidaini da aqrabina cikin gado. To nan ma kuma a cikin wasiya an shigo da walidaini da aqrabina. To sai wasu malamai suka ce to ai ba zai yi a hadawa mutum abu biyu ba. Ayo wasiyar a bashi wani abu kuma a bashi gado, an hada masa biyu. Duk waɗannan da aka faɗa masu cin gado ne a zahiri. Walidai ai suna cin gado, uba yana da sudusi, yana da kuma ma baƙiya gaba ɗaya. Yana da abin nan, sannan uwa tana da sulusi, tana da sudusi. Ko? Saboda haka tunda an sa su cikin gado har an faɗa abin da za a ba su. To kuma ya kuma za a zo kuma a ce ai musu wasiya, kaga an hada musu abu biyu. Sai malamai suke ganin to dole a kalli ayan nan ta bangare guda biyu, ko dai a ce mansukhi ya ce ma'ana an soke hukuncin ta da ayar miras, ko kuma an soke hukuncin ta da hadisin la wasiyata li warithin, sai zama aya din ta zama wato mansukatul hukmi, an soke hukuncin ta. Dama a can da muke bayanin nasikh da mansukh mun kawo cewa akwai abin da yake ana soke hukuncin sa a bar tilawar sa, akwai wanda ake soke tilawar sa a bar hukuncin sa, akwai wanda ake barin hukuncin sa da tilawar sa, akwai wanda ake soke hukuncin sa a soke tilawar sa, muka ce kashi hudu ne. To sai ya zama wannan kenan yana cikin abin da aka soke hukuncin sa aka bar tilawar sa. Wannan shine abin da malaman da suka ce wannan aya an yi nasakin ta kenan. Malamai na biyu suka ce a'a ba a yi nasakin wannan aya ba, wannan aya tana aiki kuma za a yi fatawa da ita, sai dai iyayen da aka faɗa anan ba dole su zama iyaye cikin masu cin gado ba, taiwa iyayen da ba sa cin gado ne. Iyaye bayan ka mutu kashi hudu ne, kowa ya buɗe idan sa ya ji, wataƙila ba ka kuma jin wannan ba a wani gurin sosai. Iyaye in ka mutu kashi hudu ne, amma a cikin kashi hudun nan ɗaya ne za su yi gado. Gashi babanka da babanka ne amma ba su gaje ka ba. To kenan tunda Allah ta'ala ya kawo walidaina anan, wataƙila ba su ne walidainin da suke cikin gado ba. Misalin kashi na farko su ne walidaini minar rada'a, babanka da babanka da suka shayar da kai nono, ai su ma iyayenka ne amma na shan nono. Taiwa su ake nufi tunda ba su da gadonka, wannan matar ita ta rike ka da mijinta suka baka nono tun kana jariri, kuma yanzu gashi ka yi kuɗi, in ka mutu ba su da gado. Kaga ai kana iya yin wasiya cewa a cire musu wani kuɗi a cikin gadonka a cikin dukiyarka a basu bayan tara su. Kaga in su ake nufi babu iskali. Sannan akwai walidaini kuma da kafirai ne, kai musulmi ne, babanka da babanka ko ba musulmi ba ne, in kuma tara su ba za a basu gado ba, tunda bambancin addini ya sa ba za su ci gadonka ba, ba ka ci gadonsu ba. To tunda haka ne za ka iya wasiya cewa babana ba musulmi ba ne amma mutumin kirki ne, babata ba musulma ba ce amma mutumin ya kirki ce, kuma gashi in na rasu ba za a ba su gado ba saboda wannan bambancin addinin. Don haka na yi wasiya in na mutu ina da miliyan 30 a ba su 10. Ya halatta iyayenka ne ya kai wasiya tunda ba za su ci gado ba, kuma dama ana wasiya ne ga wanda baya cikin magada, su kuma tunda ba addinin ku ɗaya ba sa cikin magada, to kana iya yin wasiya a daukan musu wannan 1/3 ko 1/5 ko dai abin da yake daga 1/3 yake karewa zuwa sama banda kasa da 1/3. kaga iyaye biyu ko sannan akwai iyayen da kuma kai da ne su bayi ne tunda bayi ne kaga ai bayi ba za su ci gadan da ba to tunda akwai haka zaka iya yin wasiya cewa to ni na yantu amma iyaye na suna cikin bauta to nayi wasiya cewa idan na rasu a dauki dukiyata kaza a basu wanda yake daga 1 bisa 3 zuwa sama kaga anan duk iyayen waɗannan duk iyaye ne kuma kai sun shigo kuma dukkan su suna cin gado sannan akwai iyaye kuma na hudun sune iyayen da ba wani mani'i su suka haife ka babanka da babaka za su iya zama sune iyayenka da za su ci gadan ka wannan sannan akwai kuma iyayenka kana nufin kakanninka idan babanka yana da rai babaka tana da rai kakanka na wajen uwa da na wajen uba duk suna da rai kakanka ta wajen uwa da ta wajen uba suna da rai to amma ba za su gado ba saboda ga uba uba ya tare su to ka iya cewa in na rasu a ɗebi dukiyata a bawa kakana wanda shi ma kaka ana kiransa uba ita ma kaka ana kiranta uwa to kaga anan an shigo da cewa iyayen mai yiwa ba waɗancan na cikin suratul nisa da ake ba gado ake nufi anan ba in ko ba su ake nufi ba kaga batun a ce an soke hukuncin ayar ba babu shi to da ka iyayen za su iya zama wannan sannan haka a ƙaradina makusantanka za a iya samun makusanta waɗanda ba sa gado yanzu misali mutumin da ya rasu ya bar ɗaya tallin tal kwallin kwal tilo ga dai babu wannan ɗan naka guda ɗaya kana da shaƙiƙai ɗari kana da li'abbai ɗari kana da al'ummai ɗari samun wannan jaririn ɗanka guda ɗaya ya tare duk ba za su ci gado ba to sai ya zama kaga kenan za ka iya yin wasiya cewa saboda ina da ƴaƴa maza na san shaƙiƙai na da li'abbai na da al'ummai na ba su da gado dama mutum uku yake tsare ƴan uwa gabanin cin gado kwata-kwata na farko ɗa in kana da ɗa na biyu in kana da mahaifi na uku kana da jika ɗan ɗa ko ɗan ɗan ɗa ɗin to waɗannan duka suna iya tare shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai gabanin cin gado kwata-kwata so da ka tunda kana da ƴaƴa ƴan uwanka da kasu tashi a tutar iska in ka rasu sai ka ce in na rasu a cikin kuɗina miliyan 30 da nake da shi a ɗau miliyan 10 a raba wa dangina 20 kuma a bawa magada to yayi a shari'a kaga ka tallafa wa ƴan uwanka bayan mutuwanka wanda ka san ba su da gado saboda ƴaƴanka sun tare su ko kuma misali ka ce ƴaƴana suna da jikoki to a ɗebi kaza a ba jikokin nawa yadda Az-Zubair ibn al-Awwam yayi yace in ya rasu akwai jikokinsa a ɗebi daga cikin dukiyarsa a yi wasiya a ba jikoki saboda idan akwai ƴaƴa jikoki ba sa gado to ka iya ba wannan sai dai in an fahimci cewa akwai san rai cikin wasiyar da kai wa jikokin to ina san rai yake shigowa kana da wata ƴa a cikin ƴaƴanka da kake bala'in santa sai ka ce idan na rasu jikana na wajen Fatima a bashi cikin miliyan 30 a bashi 10 kaga nan ba jikanka ba ba Fatima kake so ka karawa kudi so da haka sai ka fake da inda ka san da an ba uwarsa da an ba shi uwarsa zai kawo to kaga wannan sai a ce to wannan wasiya da kai ta yi daidai in aka kalli cewa jikanka ne ba shi da gado kana iya bashi wasiya to amma kuma me yasa ka ware dan waccan kadai bayan jikokin suna da yawa kaga so kake ka karawa ko kuma ƴaƴan wance jikokin wance a cikin matana su ne wasiya a bawa banda ragowar jikokina na guri kaza ko jikokina na wajen ɗanawa ne to irin waɗannan duka za a iya fahimtar akwai jauro a ciki to da haka in an kautar da iyaye daga waɗanda suke masu cin gado to ayi za ta zama muhkama kenan ko kuma ta zama mukhassis ne waccan wannan am ne waccan ta yi takhsisi cewa an fitar da iyaye daga cikin waɗanda za a wa wasiya saboda suna cikin wato magada shi ne ma'anar alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina sai Allah ce bil ma'ruf haqqan alal muttaqin to sai Allah ta'ala ya shiga ko bangare na biyu cewa in za a yi wasiya ana buƙatan abubuwa kamar haka sharadi guda biyar ake buƙata kafin wasiya ta tabbata na farko siga shine kace ni wane sahabbai suna rubuta bismillahir rahmanir rahim ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sai su bude wasiyar da wannan ana wane uti bi kaza ina wasiya bi fi abna'i bi taqwallahi azza wa jalla wasan wa ta'a wa thabat ala ad-din wal islam wa kaza in ya gama musu wasiya sai ce kuma ina wasiya da in na rasu ƴaƴa na su rike musulunci sannan su ji tsoron Allah su rike zumunta kaga ya gama da wasiya ta bangaren addini sai ya ce kuma ina wasiya da a cikin kudi na a dauka a je ayi aikin musulunci ko ayi wakati ko ayi kaza wani kuma ya ce ayi wakati akan daliban ilimi akwai wani mutum da zai rasu sai ce yayi wasiya a cikin kudin sa a dauka so daya duk mutumin da zai karanta muktasar to a dinga ba shi 100,000 duk wata a ciki shi kuma a wakafin sa akan muktasar yayi gani ya daina karatu muktasar saboda wahalar sa sai ce to duk dalibin da zai zo ya karanta muktasar a dinga ba shi 100,000 duk wata kaga sai mu aje duk mu koma muktasar din wani ya wasiya akan sahihul bukhari yanzu wani ya zo ya ce ya ku jama'ar gombe zan yi wasiya naga mutane suna sukan sahihul bukhari to ku malamai ya tara malamai ya ce malamai duk malamin da zai dinga karantar da sahihul bukhari a majalisinsa ko a gidansa ko a masallacinsa duk wata zan dinga bashi albashin 100,000 yau ba sai mu cire waɗannan tafar gaba ɗaya ba a koma bukhari sai kaga duk ko ina an koma nan da nan sai kaga hadisi ya yadu da an shekara 5 a haka sai kaga kowa ya iya Buhari a Gombe kaga shi wasiyarsa ta yi kyau saboda me ya yada karatun hadisi da kudinsa mu kuma masu karantawa a ce kuma duk dalibin da yake zuwa karatun sahihul bukhari za a dinga bada abinci kyauta duk sati za a yanka rago sannan kuma kullun kaje zaka samu waina in kai abin nan ne da kosai da kunu in kai wancan ne kuma da kunu da waina in kai wancan ne da gurasa da miya in kai wancan ne da kuma waina da kwai da kaza to kaga za a cika karatu za a cika ita karatu to wannan yana cikin dabarar da mutane suke idan suka ga ilimi zai mutu sai su wasiya cewa a cikin kudin su a dauka a bawa masu karantar da ilimi da daliban da suke karatun ilimin to da an shekara 10 haka ilimin ya zauna ko an daina bada kudin mutane ba su damu ba saboda an jawo su an dora su akan aikin kirki to da haka sai an samu abin da ake kira siga wato siga yadda za a rubuta wasiya ana yin ta ta hanya uku ko ka yi ta da baki ka tara shedu ka ce ya jama'a ku zama sheda nayi wasiya in na rasu a dauki kaza a cikin kudi na ayi aikin kirki ko kuma ka yi ta da a rubuce ka rubuta ka sa shedu ko kuma ka faɗa a rediyo ko a talabishin ko a ina kowa ma ya san da wannan wasiyar yadda da kara su ba za a yi rigima ba kowa zai ce ni ma na ji ni ma na ji to wannan shine abu na farko shine rukuni na farko rukuni na biyu muti shi wanda zai yi wasiyar shi wannan da yake da kudin da yake son zai yi wasiyar shine rukunin wasiyar na farko na biyu a samu mai yin wasiya sannan na uku al musa lahu wanda za a yi wasiya din lahu saboda shi ko shi yasa za a yi wasiyar wato wanda za a ba din mutum za a ba ko wata kungiya za a ba ko wata jama'a za a ba kamar yanzu wani da zai rasu sai ya ce kudin sa gaba daya a raba uku akwai wata kungiya da take yada addinin musulunci a bata kaso daya da aka duba dukiyar yafi miliyan 2 wanda abinda kungiyar ta samu yafi miliyan 2 ce ita kuma ta je ta yi ta masallatai da makarantu da daukar nauyin dalibai komai ta yi da waɗannan kuɗin na'am ɗaya ne ko bisa uku shine al-musa lahu sannan akwai al-musa bihi ita dukiyar da aka yi wasiya din da ita dukiyar da aka ce a yi wasiyar da ita ko ta aka ce a ɗauka a yi wasiyar to ita ce dukiyar shine shara'i na uku al-musi al-musa lahu al-musa bihi sai kuma al-musa ilaihi shine wanda aka tsora masa nauyin zartar da wasiyar wani mutum kasa ko ta kungiya ko ta jama'a ko ƴaƴanka su ka tsora wa nauyin haka sai kuma siga wannan shine sharadin wasiya din guda biyar sannan ta wasiya din nan tana da hukunce-hukuncen shari'a al-ahkamut takalifiyya guda biyar na farko akwai inda ake son a yi wasiya wa ake son ya yi wasiya shine mustahabbi ne ga wanda yake da dukiya da yawa yayi wasiya domin akalla a tsakuran masa wani abu a yi masa aikin kirki musamman a wannan zamani da matan mutane da ƴaƴansu ba su fiye tausayi ba domin na ga mutumin da ya mutu ya bar gida ya fi ɗari filaye ku har ya mutu ba a gama tattare su ba har aka ɗauki shekaru ba a gama tattare iya filayen da ya mallaka ba gidaje ku an gano sun fi ɗari amma daga cikin ƴaƴan suka nuna wani katafaren fili suka ce wannan filin muna so a ware shi daga gado ayiwa baban masallaci da makaranta da sauran abubuwa na musulunci da zai amfana. Sai ragon suka ce su bisu yadda ba, sai dai shi ya bari in an raba gadan a cikin nasan an sa wannan shi sai yayi. Haka akwai matanka da zaka mutu ga wasiyar ma suna gani sai an rigima da su kafin azartar. To ƙara kai da kanka, ba kowa ne zai maka ba. Wannan zamanin kamar jira-jira ake yi a tura ka kabari. Kisa wani yake ce min shi fa yana zargin mafi yawan mutane fa Afirka ba mu mutuwa suke ba ake binne su. Saboda waye ya tabbatar ya mutu kafin a binne? Waye ke tabbatar da mutuwa kafin a binne? Sai an nemi ƙwararru fa, saboda mutum zai daina numfashi fa ba mutuwa ya ba. An taba gayyata ta wani asibiti a Kano na je na yi lacca akan jinya a musulunci. Sai wani likita yake ce mun wato malam da ne magana akan tahaqququl mauti, cewa a cikin abin da musulunci yayi muhimmantar a tabbatar mutum ya mutu. To sai yace to wannan magana ta ja hankali na malam. Yace na taba yin aiki a wani asibiti a Maiduguri, likitoci suka tabbatar wani mutum ya mutu, aka cire shi daga cikin asibiti aka kai shi mutuware. Ga likita ya rubuta ya mutu, amma mai kula da mutuwaren sai ji shi yana tari, ashe bai mutu ba. Ike duk abin da muke dubawa, katsewar ido, sanyin jiki, daskarewar jini, wane ne wa, duk mun yi amma ko bai mutu ba. To kaga a ce kenan ya kamata a dinga tabbatar da mutuwar mutane, musamman kuma yanzu da aka gano cewa mutuwa tana da matakai ta matakai. Kafin a je ƙarshen mutuwar tana da matakai. Shi yasa a wasu ƙasashen da su sai suke bincike mai zurfi, sai kaga cewa suna wato sai kaga mutum ya shekara 10 a ajiye ba a binne shi ba, saboda har yanzu ba a tabbatar da mutuwarsa ba. Sai an tabbatar ya mutu, amma mun sauri sauri ake kowa akwai aiki a gabansa. Sai ce Allah sarki kawo ruwan dumi, ya tafi sai a maka masa ruwan dumi. Wani lokacin da zai farfado zai ji ƙasa a kansa, ba yadda zai ce na yata ya ta salati ko ya ta ihu ya da ba bai ji nan kuma ana ta ina ya haƙuri nan ku ashe bai mutu ba. Da haka akwai certificate of death wanda ya kamata a dinga karɓowa. Duk wanda ya mutu a kira masana su zo su tabbatar da mutuwarsa. To anya ko ba dogon suma ya ba zai farfado ba kuwa, ya tafi kenan gaba daya. In an tabbata ya tafi sai a je a janazar sa, Allah ya ji kansa. To zaka wannan yana cikin abinda wato ake so ga wanda yake da dukiya mai yawa ya wasiya. Sannan makaruhi ne ga wanda yake talaka kuma yana da masu gado talakawa, kuma dan abin kenan 100,000 ne zai ce a basu, ko 30,000 ne ma ya ce a basu 40 a dau 10 a wasiya. To wasiya ka dan ba musu ma 60 din bana. Sannan ya halatta ga wanda yake wato shi kuma talaka ne amma kuma yana da magada masu arziki. Wannan ya halatta yi tunda yayansu suna da arziki, shi kuma dan kudinsa kadan ne, in yayi wasiya ma ba zai cuci yayan ba. Amma wanda yake shi talaka ne kuma yayansa talaka, to kaga wannan dan abin da ya rage din da ma ba isa zai ba, bai kamata a ce yayi wasiya ba. Sannan wasiya ta wajaba akan wanda ya san an ba shi ajiya babu shaida, ko an ba shi amana ba wanda ya sani. To dole kai wasiya cewa jama'a in na mutu akwai wani mutum da ya taba bani ajiyar miliyan 1 na neme shi sama da ƙasa na rasa, naka ku ware miliyan 1 nan ku aje shi sanda ya bayyana, ko kuma wane zai yi tafiya ya taba kawo min ajiya ibani ban da dawo ba har yanzu ko ban san inda yake ba, ku ware wannan abun ku jira idawo. To wannan wasiya wajibi ka yi ta domin kada aje a raba gado daga bayan mai bin ka bashi ya bayyana. Sannan wasiya tana wajaba, tana haramta a hali uku. Hali na farko shine ka yi wasiya ga wanda zai ci gadon ka kuma ka ce a bashi wasiya, ka bashi gado ka bashi wasiya, haramun ne wannan. Sannan kuma ba a wasiya da mafi yawa da uku, ɗaya bisa uku. Idan ka ce a ɗauki kashi biyu ko a kasa uku a ɗauka so biyu, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal sulusu kathir, shi ma sulusun yayi yawa amma dai ba a hana ba. Sannan kuma ba a yin wasiya akan abin da zai taimaka haramun, sai ce a ɗebi kuɗi na a yi gidan giya ko a yi gidan karuwai, ko a ɗebi kuɗinsa a dinga badala ko ana aikin fasadi ko barna to kaga wannan wasiyar haramun ne yayi ta a lokacin da za a je a aikata barna sana uban da suke bata wasiya su ma guda biyar ne na farko kace kafasa mutum ne ya ji alamun mutuwa sai yace yayi wasiya sai ya warke sai yace ab wallahi na dauka dawa mutuwa zan ji sa na tara ku nace nayi wasiya amma tunda na farfado na ma fasa duke ran ta tashi daga aiki ko kuma yayi wasiya yace in na mutu a ba aboki na miliyan 1 wane sai kuma shi abokin ya mutu kafin shi ya mutu kaga ta riga ta bashi tunda sai ya mutu za a bashi kuma shi ya riga shi mutuwa ko kuma yayi wasiya cewa idan na rasu akwai makota na mutum uku a ba su kudi a cikin kudi na su kuma makotan sai suka hada kai suka kashe shi musan da wannan wasiyar ba sai aka gano su suka kashe shi kamar cin amanar da ake ta magana a Kaduna na wani tsohon ma'aikacin soja da ake ta yadawa a gidajen yada labarai to ya ci amanar makocinsa ya sace masa da ya kuma kashe dan bayan ya karbi fansa ka wannan cin amana ya yawa ko kuma shi wanda aka yi wasiyan da kace in na mutu a ba wani miliyan ɗaya sai shi ya dace baya so shikenan ta baki ita kai an ce kai wasiya a bani kuɗi to bana bukata shikenan sai wasiya ta rushe tunda wanda aka ce a ba baya bukata ko kuma abinda kace a dauka din kudin naka ai wasiya sai kudin suka kone dama kudi ne ka zo da su a jaka kace gashi ai wasiya ko kuma da kace ai wasiyar da aka zo sai aka tarar gado ya cinye kudin a shana abinka miliyan 3 ko miliyan 3 ka bari kuma kai wasiya da miliyan 1 kuma Allah ya ce min ba da wasiyatin yusi biha aw daynin ba a zartar da gado sai an fitar da gado an fitar da wasiya an fitar da kai da bashi an fitar da wasiya ake raba gado to kuma sai bashin ya cinye to bashi ya cinye kaga ai ba maganar wasiya kenan to wannan shine abin da yake nan maganar wasiya ba za mu iya gama ta yau ba da ka tafi din mu yana da fadi kuma tana da muhimmanci kasancewan bayin ta ake ba to dole za mu kwana a nan sai mu dora a darasin mu na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya akan dai magana akan wasiya da muhimmancin ta a addinin musulunci wadannan ayoyi guda uku za mu sake bi ta kansu insha Allah a karo na gaba Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko aka samu tuntuban harshe Allah ya yafe mana malam ko za iya bawa wanda ba musulmi ba zakka wanda ba musulmi ba ya shigo a guri daya waɗanda ake ba zakka jinsi takwas ne innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha na hudu wal mu'allafati qulubuhum mu'allafati qulubuhum anan ne akai fassara guda hudu suwaye al mu'allafati qulubuhum wasu kace mu'allafati qulubuhum wanda ake lallashin zuciyarsu wanda ake tarerayar zuciyarsu masu karyayyar zuciya wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina lakinna allaha allafa bainahum wa allafa baina qulubikum daka ta'liful qulub shine mutanen da zuciyarsu ta yi ismu maf'ul ne na allafa yu'allifu mu'allif mu'allaf mu'allafati qulubuhum wanda ake renan zuciyarsu to suka ce to abinda ake nufi wadanda sun shigo musulunci amma musuluncin bai kwari ba sababbin musulunta irin waɗannan da muke da su kaga ai buci na farko ba haife su a ciki ba mafi yawan dangin su duk ba musulmi bane idan ya sha wahala ko bai samu abinci ba ko bai samu kulawa ba sai ya koma mun samu da wasu da zai musulunta in wuta ta yi wuta aka fara zuwa kota ana bugawa da dangin su sai gaji ya ce kai ko fasawa zan yi to irin wannan yana bukatar maza a bashi agaji in shari'a yake a tafi kotu idan abinci yake bukata har musuluncin ya samu gindin zama a zuciyarsa in musulunci ya karfi to ba zai fita ba tunda ya fahimce shi ya gane shi kuma ya zauna a cikin sa wala ma yadkhulul imanu bi qulubi in musulunci bai riga ya zauna a zuciya ba mutum zai iya fita to irin wannan an tashi zakka a bashi kun ji daya na biyu wanda aka ga yana shirin fita musulmi ne a cikin musulunci aka haife shi amma kuma ya samu raunin imani a ga yayi sallah daya yau gobe baya yi sai kwana biyar in magana ce to sai ma an fita wallahi ake don Allah ka yi hakuri ne faru to ni kowa ya arziki ni an ban cikin talauci ba karatu ake to ba komai zo mu ji wajen shugaba da kai shugaba ga wani nan yana so zai fita kai da ake shigowa sai a zauna a ce to kai ne ya faru hankali a dan rene shi a dan ga dan bashi wani abu ana karantar da shi yana daukar ilimi har musuluncin ya kwari a ce ina magana fitar ne ce haba ina a dama san haba talauci ne zuka ina zina fahimta duka ga wannan shi ma mu'allafati qulubuhum ne sanan mu'allafati qulubuhum zai iya zama waɗanda su kuma ba su shigo musuluncin ba a waje suke shine na uku bai musulunta ba yana daga waje amma sai muka ga din da ake taron musulunci yana dan lekowa kun ana wa'azi kan nan tsaya daga yi ah Mr. John ya ce wallahi ina jin wa'azin nan nasu ya musulunci ka abin da dadi fa kuma fa gaskiya wani abin fa akwai gaskiya to kaga wannan zai mutu to kan an tayi zakka wancan a bashi ko kuma na hudu kai ne kake tsakiyar kafirai duk jiragen sun kewaye ka kuma mai arziki ne kai kuma kafirai sai kaga cewa kafiran nan kullun suna gani na da kuɗi kuma gashi ina tsakiyar su sun yi rinjaye a inda nake ina dan ba su yar zakkan nan ina dan ba su wata kila rigima ta tashi masu za su hana arna ɗan uwan su kona min gida ko su kona min dukiya idan ka taka kai zakka sai ka cire wani abu rabin mu'allafati qulubuhum sai kake dan ba su dan ka tare sharri to waɗannan sune kashi na hudu mafi rauni a cikin mu'allafati qulubuhum daka kauli na farko shi yafi karfi na biyu ne ban sa na biyu mai kun sa wannan shin na uku daka waɗannan duka ana iya ba su zakka a cikin babin mu'allafati qulubuhum to kaga inda waɗanda ba musulmi ba suka shigo malam ko akwai zakka akan injin niƙa shi akan kansa ba a masa zakka saboda shi ala ce ta neman kuɗi abinda kawai ake shine kuɗin da injin niƙan ya tara idan sun shekara sun kai nisabi sai ai musu zakka in ko injin niƙan abin da ke baka kai ma baya isa ka ci kullum in an zo ƙarshen shekara na gyaran injin niƙan ma babu to kaga wannan ba za a ce kai zakka ba tunda kai ma kana cikin wanda za a ba zakka malam mai tambaya yana cewa bayan ya farka sai ya ji ana sallar asuba sai ya ɗauki ruwa ya sha shine yake tambayar hukuncinsa ya karya azuminsa sai ma da ka ji ana sallar asuba ba ma kiran sallar asuba ba sallan ma ake yi mai kwan ka haƙura kai sauka ka ɗau in mutum ya wayi gari ya ji ana kiran sallah ba magana ana sallah ba magana sahur fa yanzu ɗayan biyu ne ko kai ɗore ko kuma in ba za ka iya ba kana da wani ciwon da dama in baka ci abinci da asuba ba ba ka iya azumi sai ka bar azumin ranar in ya so sai ka rama ɗaya bayan sallah in kana da ciwon da in ba kai sahur ba zai iya nakasa ka dama abu hudu ke sawa rashin lafiya a aji azumi saboda shi na farko hudusul mardi yanzu lafiyar kalau amma rashin cin awa 13 da mintuna zai iya haifar maka da ciwo au ta'khur bur'ihi ko kuma kana da ciwon amma warkewarsa zai ja lokaci au ziyadatu ko ciwon zai karu zai kara ciwo ko zai farar da shi ko zai jinkirin warkewarsa ko zai kara fadinsa duk waɗannan abubuwan za su iya sawa wato ka fasa azumin ranar sai ka rama guda ɗaya saboda rashin lafiya ba wai dan kama karadin ba wannan shine amma bai kamata ana sallah kuma ka sha ruwa da gangan ba a karama kallah malam mai tambaya tana cewa ɗanta yana fushi da ita shekara guda bai zo inda take ba shine take tambayar ko akwai inda a musulunci aka bashi wannan damar eh to ba inda aka ba wa ɗa dama a musulunci ya fushi da mahaifiyarsa amma me ya faru dan akwai wani da ya gaya min abin da mahaifiyarsa ta yi da dalilin da ya sa ya fushi da ita in ban da mahaifiya ce da zan ce ci gaba da fushin to kun ga ashe kenan dole sai an ji me ya faru tunda dai ɗa ai a ɗa ya fi ma makalewa uwarsa me yasa zai babbabarsa da mun san inda yake da sai mu kirawo shi watakila a cikin abin da zai yi akwai wata shubha da ta faru wacce ta sa ya ɗauki wannan matakin to nan ne za a ganar da shi cewa ko da mahaifiyarka ta maka wani abu ba daidai ba ba kuma za ka ɗauki matakin fushi da ita ko ƙaurace mata ba ko da babarka a ce mushrika ce ko kafira ce ko fasika ce ko ma me take yi bai sauke nauyinka a kanka na ɗanta ba dole ka ci gaba da mata addu'a da mata nasiha da kyautata mata to da ka waɗannan kun san ana samun jarabawa iyaye wani ya samu iyayensa ma kafirai ne wani ya samu iyayensa ma fasikai ne wani ya samu iyayensa mutanen banza ne inda duk mutumin banza ka iyayensa sun kai ta ma wannan ba zai sa kuma wasu iyayensa ma suke jawo ƴaƴan abun kunya. To kaga waɗannan wannan ai ba za a ce a ƙaurace uwa saboda wannan ba. Shi wannan da nake gaya muku muna hisbari abin ya faru. Uwace ta zo take ne take son ɗan ki neme ta. Sai ta daddare sai ta shigo inda ɗan yake. Dalilin da ya sa kenan ya ƙaurace mata. Ya yi fushi da ita. To kaga da aka muka ji dalilin sai muka ji laifin uwar ne ashe. Ita ta buɗe ƙofar ta jawo ɗan ya mata wannan abu. Saboda haka akwai abubuwa da dama da baka sani ba na sirrin cikin gida. Wanda wani abun kace za ka yi hukunci kai tsaye ba tare da ka yi bincike ba sai ka ɗau alhakin wani. Amma akwai buƙata na ga abubuwa da yawa, na ji abubuwa da yawa, na yi kes ɗaruruwa dubunnai na family issue. Matsalolin cikin gida masu zurfi wanda wasu ba ma iya faɗarsu a media saboda muninsu a cikin gida suke faruwa. So da haka irin waɗannan abubuwa dole suna buƙatan ba za a yi maka fatawa ka kawai kai tsaye ka ce kaza ba. Za dai ka faɗi asalin abin haramun ne. Asali mutum ya ƙaurace wa mahaifiyarsa haramun ne. Amma shi a kan kansa meye dalilin da ya sa ya ƙaurace mata. Da za a same shi za a ji uzurinsa. A cikin abin da zai faɗa ne za a gane abin da za a iya gyarawa. Wannan shi ne. Malam ko ya halatta in ana jam'i in bi ta gaban mamu ba ta gaban liman ba. Ya halatta ka bi ta gaban mamu, bamu shi ne mai bin sallar ba liman ba, ta gaban liman ne ba a shiga da mai sallar shi kaɗai. 30,000 daga Alhaji Sa'adu Yuguda, 27,100 daga ɓangaren arewa daga bakin fila ya yi yamma. Nan kenan har zuwa can ƙarshe. Masha Allah. A tamfa turmi 35, shadda yaji 240 daga Alhaji Baba Wuro Jambando. Me Jambando? 30 ne wannan. Eh? Mai kenan? Mai kenan da? Lafiya kalau? To, Masha Allah. Honorable Yaya Bauchi ya ba marayu saniya guda. Honorable Yaya Bauchi ya ba marayu saniya guda wacce za a yinka musu ran sallah. Kai marayu za ku ci daɗi. Allah ya sa albarka honorable. 16,300 daga sauran jama'a Allah ya biya musu bukatunsu. Akwai masu neman addu'a kan aure, jari, rashin lafiya, matsalar aljanu, sai kuma Qur'anai guda 7 da aka samu ƙari. To Allah muna tawassali bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allah duk wanda yake da damuwa ka yaye masa, wanda yake cikin baƙin ciki ka yaye masa. Masu sadakoki da masu bayar da abu domin tallafawa sababbin musulunta da kuma tallafawa marayu da sauran masu tsananin bukata, Allah ka yaye musu damuwarsu. Allah abinda suke nema a gurinka na alkhairi ka basu. Allah abinda suke neman tsari na sharri ka tsare su. Allah duk mai bukata ta alheri ka biya masa. Allah duk mai damuwa ka yaye masa. Allah ka yaye mana halin da muke ciki na tsoro da firgici da rashin tsaro. Allah ka yaye mana rashin tsaro, ka kawo mana lafiya, ka kawo mana zaman lafiya. Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin ƙanka Allah ka bamu. Allah wannan darare masu albarka da muka shiga na ƙoman ƙarshe na Ramadana, Allah abinda kake rabawa na alkhairi, Allah ka sa muna da rabo a ciki. Allah ka bamu rahamarka, ka bamu jin ƙanka. Allahumma nas'aluka rahmataka wa afuwaka wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma qasim lana min khashyatika ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والسلامة من كل سوء والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.